kamar da bincike ma ke nunawa sama da kashi ɗaya cikin hudu na yan Najeriya da kuma yan ƙasar Kenya da ake bincike a kansu sun ce suna yaɗa labaran ƙanzo ku rage ko kuma labaran ƙarya da gangan. Yanzu haka ma dai damar da ke cikin yaɗuwar labaran ƙarya ta koyi sanadiyar jefa hukunta a zukatan ƴan jarida game da ayyukansu na yaɗa labarai musamman akan al'amura masu sarƙiya wanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye. To sai dai kuma tuni wasu gogaggun ƴan jarida na ciki da ma wajen Najeriya suka yi kuro ta hanyar kaddamar da wani shafi na bin diddigi domin yaƙi da wannan matsalar. Malam Ibrahim Shehu Adamu, wani tsohon ma'aikacin BBC ne da ke cikin wannan tawagar ta bin diddigi, ya kunshe da mai manufarsa yanzu.
Wato bin diddigi shafi ne da ƙwararrun ƴan jarida suka samar domin haɓaka aikin tantance gaskiya ko kuma ƙarya a labaran da ake yaɗawa a shafukan intanet musamman shafukan sada zumunta wato na social media. Ma'aikatan mu sun ƙware matuƙa kasancewar sun yi aiki a manyan kafafen yaɗa labarai a ciki da wajen Najeriya a fannoni daban-daban na aikin jarida. A baya-bayan nan mutane kan shiga ruɗani game da gaskiya ko kuma ƙarya wasu bayanan da ake yaɗawa shafukan sada zumunta saboda yawaitar labaran ƙarya da mutane ke kikira kuma su yada. Samuwar shafukan sada zumunta sun sauƙaƙawa wajen mutane wajen kirkira irin waɗannan labarai na ƙarya su kuma yada su kamar wutar daji. A don haka shi ya sa shafin diddigi ya fito domin ya ba da tasu gudunmuwar wajen tantance gaskiya ko kuma ƙaryar irin waɗannan bayanai da ake yadawa a shafukan sada zumunta na social media. A aikin tantance gaskiyar labarai shafin bin diddigi yana yin amfani da ƙwarewar ƙa'idojin aikin jarida na ba sani ba sabo da rashin nuna ɓangaranci. Sannan kuma mukan bibiyi bayanan da ake yadawa a shafukan intanet ko kuma shafukan sada zumunta musamman shafukan da aka tabbatar da sahihancinsu domin mu tantance haƙiƙan ikirarin da ake yi a cikinsu. Mukan kuma duba hujjojin da aka gabatar sannan mu tuntuɓi waɗanda suka yi ikirarin domin su gabatar da hujjojinsu. Idan da bukata mukan binciki ingantattun kundayen adana bayanai don tabbatar da ingancin ikirarin da aka yi. A wasu lokuta muna tuntuɓar ƙwararru domin su bayar da nasu bahasin game da batun sannan mu rubuta sakamakon bincikenmu mu kuma wallafa shi a shafin bin diddigi.
Yanzu an fi nazartar wannan lamari a ƙasashen Turai da kuma Amurka inda aka kwatanta da halin koyin kulan da ake nuna a nahiyar Afirka duk da cewa irin waɗannan labaran na ku haddasa rasa rayuka ta hanyar yaɗa zantukan ƙiyayya da kuma wariyar launin fata musamman a shafukan sada zumunta kamar Wazo da kuma Facebook. To kowace hanyoyi kamata a bi domin daƙile waɗannan matsaloli har ila yau. Ga jami'in bin diddigin.
Wato sannan kuma hanyoyin daƙile labaran ƙanzon ƙuregi abubuwa ne da suka ƙunshi wayar da kan jama'a game da labaran ƙarya. Yana buƙatar kafafen yaɗa labarai su ƙara dagewa wajen tantance gaskiya akan abubuwa da suke rahoto a kai. Sannan kuma su kansu shugabanni da 'yan siyasa akwai buƙatar su yi tsoron Allah su riƙa faɗin gaskiya su daina jirkitar da hankulan jama'a da tunaninsu domin cimma buƙatunsu. Sannan kuma akwai abubuwa da akwai horo wato musamman manema labarai na buƙatar horo da kuma dabarun wato ƙaro bincike sahihancin irin labaran da mutane ke turo musu domin su yaɗa. Don yawanci wasu lokuta da dama matsalar ba daga masu kafafen yaɗa labaran ba ne, irin mutanen da suke samun labarai ne daga wurinsu sai a turo hotuna ko kuma bidiyo a ce ga abu ya faru a wuri kaza. Kuma alhalin ba haka ba ne, sai an yi bincike an duba sai a ga waɗannan labaran ba su da tushe kuma ba su da asali.
Koma da menene dai akwai buƙatar katin tanazo musamman a wannan lokaci da ake fuskantar babban zaben shekarar 2019 a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.